pas en deuxième partie. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses. La partie la plus importante, c'est en deuxième partie. Je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 30 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa mutane kimanin 10 ne suka mutu a wani rikicin bangarorin Fulani a jihar Bauchi, Najeriya.
Akwai sakataren da yake Allah da yake gida wanda suka kashe shugaban da yake Allah da yake gida, shi ma an kama shi, sannan wasu kuma sun gudu wanda mu ba za mu yarda ba sai an dai musu.
Za a ji cewa an kaddamar da wani aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta har zuwa Kano. Za kuma a ji martanin jama'a kan sake bude makarantu duk dai a Najeriya. Akwai kuma tafi da rahoto na musamman, sannan mu leka jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Aishatu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan dare ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, mural alade da ka iya haddasa annoba, a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Cutar na da dukkan alamomi da ka iya harbin bil'adama, a cewar mawallafa da malaman kimiyya a jami'o'in kasar China da cibiyar kare cututtuka masu yaduwa a kasar ta China. Daga shekara ta 2011 zuwa ta 2018, masu bincike sun dau samfurin majinar aladu 30,000 waɗanda aka yanka a mayanka da asibitocin dabbobi a larduna 10 na kasar, domin ba su damar keɓe ƙwayoyin cutar 179. Da yawa daga ciki an gano sababbi ne, kuma sun fiyewa a jikin aladu tun shekara ta 2016. A binciken da suka gudanar akan wani nau'in dabba karami wanda yake farautar zomaye da beraye, dabbar ana yawan amfani da ita ne wajen gudanar da bincike da ya shafi mura, sabila da suma suna nuna alamun mura, irin ƙwayoyin cutar da ke haddasa mura a jikin ɗan adam, kamar alamomin zazzaɓi da tari da atishawa. An kuma gano jifo na da saurin yaduwa, ƙwayar cutar kuma na da saurin haihuwa ga saurin haifar da cuta. Fadar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron kasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba, sai an bincika bayanan sirri kafin a kaiwa shugaban Amurka. Kuma a wannan batu ba a tabbatar ba, a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na Fadar White House Kelly McEnany a jiya Litinin, da take ma amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban kasar ba. A jiya Litinin da daddare ne jaridar New York Times ta buga cewa bayanan da jami'ai biyu suka bayar na cikin jerin bayanan da ake ba wa shugaban kasa kullum a watan Fabrairu, kwanaki kafin ya sallami daraktansa mai binciken sirri Joseph Maguire. Babban mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Jonathan Hoffman ya faɗi jiya Litinin cewa bangaren kare ƙasa na gudanar da bincike kan wannan batu, amma ba su samu wata hujja da za ta tabbatar da makarƙashiyar da Rasha ke yi akan sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ba. Manyan jami'an gudanarwa da suka haɗa da daraktan binciken sirri John Ratcliffe da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikata a Fadar White House Mark Meadows sun gabatar da bayanan sirri ga wakilai 'yan Republican game da batun. A halin da ake ciki kuma, mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba. Ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa da ke Qatar Mulan Abdul Ghani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga 'yan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton da ke nuni da cewa Russia ta ba wa mayakan Taliban salala don kashe sojojin Amurka a Afghanistan. Ba gaskiya bane, mun riga mun ki amincewa da wannan. A cewar mai magana da yawun mayakan Taliban Suhail Shaheen ya fada wa wakilin VOA a birnin Qatar Doha da ya tambaye shi akan batun. Barader ya kuma jaddada cewa mayakan Taliban ba za su amince a yi amfani da kasar Afghanistan a kai wa wata kasa hari ba, inji Sahil. Jami'an Amurka har yanzu ba su yi sharhi akan haduwar ta Barader da Pompeo ba. Prime Minister Britania Boris Yeltsin ya ce ba a yi gaggawa ba idan aka fara shirin farfado da tattalin arzikin kasar bayan COVID-19, inda a yau Talata ya sanar da kashe sama da dala biliyan 17 a tsarin ilimin kasar da kuma miliyan 630,000 akan kayayyakin more rayuwa. Da yake jawabi a kwalejin fasaha ta Dalhousie da ke tsakiyar birnin London, Johnson ya ce za a ga kamar riga malam masallaci ne magana akan abin da za a yi bayan wucewar COVID. Bisa la'akari da yadda cutar take kara haɓaka a ƙasar da kuma waɗansu ƙasashe da dama na duniya. Sai dai ya ce Britania ba za ta ci gaba da zama fursunar cutar ba. Johnson, wanda ya kwatanta shirin nashi da na tsohon shugaban ƙasar Amurka Franklin D. Roosevelt mai lakabi New Deal da tsohon shugaban na Amurka ya gabatar a shekara 1930 da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar bayan mummunar komadar tattalin arzikin ƙasa da ƙasar ta fuskanta, ya yi alkawari ya ci gaba da gina ƙasar da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shirye gwamnati na gina sababbin makarantu da asibitoci da kuma gyara hanyoyi. Johnson ya kuma sake jaddada alkawarin yakin neman zaben da ya yi na gina sababbin asibitoci 40 a Britania. Ya ce sakataren harkokin lafiya Matt Hancock zai fitar da jerin sababbin gine-gine a cikin makonni kalilan masu zuwa. Ya kuma yi alkawarin ƙara yawan kuɗi da ake kashewa kan kiwon lafiya da kuma yi wa tsarin kula da lafiya garan bawu da aka gaza yi cikin shekaru 30. Wani ɗan shekara 12, Basim kwance a kan gadon asibiti, mahaifinsa Aijaz Ahmad na biya masa ayoyin Kur'ani. Baba mutuwa zan yi, ya tambayi mahaifinsa cikin rashin sani. Shi ne ɗaya tilo wajen iyayensa, kuma ya ƙone sosai daga wata fashewar bom da likitoci suka faɗawa Ahmad ba zai tashi ba. Basam na daga cikin ɗaruruwan mutane da suka ziyarci Nawakadal, wurin cinkoson jama'a a Srinagar da ke India ɓangaren Kashmir. Danganin asarar da mazauna gurin suka yi yayin da 'yan bindiga suka kai hari da ya ɗau sa'anni 13 ana musayar wuta, inda aka kashe 2 daga cikinsu kuma gidaje da dama suka ƙone. Shaidun gani da ido sun ce sun ji fashewar abu mai ƙara da ake zaton ragowar bom ne ya tashi, sannan gini ya ruguje akan mutum 5, wanda daga ciki mutum 4 da suka haɗa da Basim suka mutu. Tun daga lokacin da gwamnatin ƙasar ta ƙaƙaba dokar hana fita a Kashmir sanadiyar bullar COVID-19, aka samu ƙaruwar tashin hankali a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Bauchi, inda wani wanda ya rasa kaninsa da wani kawunsa ya ce mutane 10 ne suka mutu a wani fada tsakanin bangarori biyu na Fulani a karamar hukumar Misau ta jihar. Abdulrahman Muhammad Gareka.
A tattaunawa da shugaban riko na karamar hukumar Misau, yaro Muhammad Gwaram ta wayar tarho ya shaida mini yadda rikicin ya faro.
Abin da faru shi ne rikici ne tsakanin Fulani manoma da ko Fulani masu kiwo. Mun tura a matsayin karamar hukuma akan an kawo mana koki akan ana buƙatar a je a fida burtali. Mun tura jami'anmu ya fita da burtali, wani abu ya faru. Kuma kafin haka ta kasance mun samu koki. Mun zo a nan kawunsar chamber tare da hakimi na Hardawa. Da wakilin gidan gona. Mun zo na sai ji ainihin gutsuri tsomi a tsakanin su, sai na ce to tunda abin ya riga da ya faru ana dan gutsuri tsomi ba a gamsu ba, mu je gurin mai martaba. Muka ɗunguma ranar Ladi muka je gurin mai martaba tare da hakimin Hardawa da waɗannan mutane masu cewa su kar a taɓa musu rudu suke cewa a ba su fili su samu gutsuri. Ranar Litinin cikin izinin Allah jiya kenan mun tura jami'anmu sun je sun fara da vacation kenan. Sai wasu samari suka fito sun safa shuni a jiskarsu, suka zo suka dinga kan mai uwa da wake, sun fito da sanda da arduna da dai abubuwa dai makami. To Allah suke gonsa jami'anmu dai suka tarwatsa suka gudu, jami'an tsaro suka zo suka shiga motarsu suka dawo. To Allah suke ikonsa a cikin ma'aikatanmu na gidan gona, Allah ya wadata.
chairman yanzu kun iya kama wasu ko kuma dai har yanzu dai
gaskiya nan yanzu akwai mutum biyu wanda suna nan gurin jami'an tsaro mun samu ainihin taimako daga gurin hukumar yan sanda ta jiha ana nan ta dokita wanda Allah ya sa muka ji labari akwai hannunsa ko ya gudu ma insha Allah za a je ne wanda yake kama shi
wani wanda aka kashe masa kani da kuma kawunsa ya shaida mini cewa ya ganewa idan dunansa ga wurki guda 10
garwa ba ji ka gani sa wato malam Abdulhab a dai na gani ga wurki duka wa an ga wannan
kamar nawa ka gani
kawai sai tiya an jana'iza mu tun shita yanzu kuma da guda 10 yanzu aka sanar mace wani ana gyara su za a yi man za a yi jana'iza su barkin tun da ranan nan
dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar cikin garin Misau Bako Jibobo ya buƙaci ganin da kamo duk masu hannu a rikicin su fuskanci hukunci
yanzu haka a dukkan su sun gudu amma kuma ana kokari a kamo inda aka kama an samu biyu sun yi za su da mota an kama su akwai sakataren da yake Allah da AG da wanda suka kashe shugaban mai yake Allah da AG da shi ma an kama shi sannan wasu kuma sun gudu wanda mu ba za mu yarda ba sai an da musu
to an gaya wa mutanen wajen cewa da zuwa yi wannan aiki na fidda labin shanu
an gaya musu cewa za a zo a yi aiki a cire burtun
su halin da ake ciki rundunar yan sandar jihar Bauchi ta tabbatar da abokan lamarin kuma ta tura jami'anta don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yayin da ake ci gaba da bincike Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab daga Bauchi kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakut har zuwa Kano. Umar Faruk Musa gare ka.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya kaddamar da tsari ko aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakut har zuwa Kano, wato zai biyo jihohin Kogi da Abuja da Niger da kuma Kaduna, wanda shugaban ya ce babban tsari ne wanda zai bunƙasa rayuwar al'umma ta Najeriya, domin tun asalinsa kuma zai ɗauko ne daga jihar Rivers ya biyo ta Lagos har zuwa Ajakut domin ya haɗe Najeriya baki ɗaya. Wannan babban aiki zai ci kuɗi wato dala Amurka miliyan 2.5. Dan majalisar dattawa na Najeriya Uba Sani mai wakiltar jihar Kaduna ya yi min tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a yau.
Mutanen manoma idan aka kawo wannan gasin zai haɓaka wurin kamfanonin suke taki kuma su gaba da taki su ne manoma. Zai taimaka ma al'ummarmu sana'a da masu aiki. An gama gina shi a daga ciki da ke nan gaba local government da ke Kaduna zai samar da aiki kusan mutane sama da mutum 10,000. Kaga sana'a ta samu aiki ya samu ga matasa ga kuma tattalin arzikinmu zai bunƙasa. Muhimmancin shi ma zan iya tabbatar maka cewa ya fi lokacin da aka gina refinery a jihar Kaduna. In ka koma baya zuwa shekaru 15 da suka wuce muna da masana'u wato na textile waɗanda a wannan lokaci akwai mutane sama da 50,000 suna aiki a textile duk sun rushe ne saboda matsalar rashin wuta. Wannan gas da ake so a kawo zai iya kawo sanadiyyar samun wuta sama da megawatts kamar 3,600. Kaga wani abu ne zai iya ba duk al'ummar jihar Kaduna da kuma jihohi kamar 3 ko 4 da ke kusa da Kaduna. To kamfanin da ke wasu jihohi da ba ma na Kaduna ba su ma za su farfado saboda za a samu wutan lantarki.
Dan majalisar dattawa na Najeriya daga jihar Kaduna Uba Sani kenan shina tattauna da ni a Abuja. A waje ɗaya kuma Malam Gambo Hamza ƙwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya bayyana min hanyoyi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da cewa wannan tsarin bai gurgunce ba kamar yadda sauran muhimman ayyukan da ake yi a sassa daban-daban Najeriya ake ganin cewa ana faru ayyuka amma ba su dire ba, inda yake cewa
aikin gwamnati ne ba na gwamnati ba ne. Aikin gwamnati ne domin tabbatar da dama kamfanin da suke zuba jarin su bisa tsarin PPP public private partnership. Saboda haka kamfanin ka ne su zuba jarin su ake wannan aiki ka duk al'amarin ko da ka san jarin ne masu jarin nan da su duk matakan da ya kamata su tsare kadarar su.
Kwararre akan sha'anin tattalin arziki kenan Gambo Hamza a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda 'yan ƙasa ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan batun sake buɗe makarantu waɗanda aka rufe saboda annobar cutar corona. Shamsiyya Hamza gare ki.
Din gagarumin giɓi da annobar COVID-19 ta dasa a tsarin harkokin ilimi da rayuwar yara ƙanana har ma da ƙwararrun malamai a Najeriya abu ne da ba za a yi saurin manta da shi ba a ƙasar, ganin irin dogon lokacin da aka shafe ana zaman gida, kamar yadda tsohon malamin makaranta kana shugaban gudanarwa harkokin ilimi a ƙasar, Malam Bello Muhammad ya bayyana.
Idan an yi la'akari da yanzu lokacin da abin ya ɗauka, gaskiya ya tsawo saboda kusan wata uku yara suna zaune gida, kuma kamar yadda ake ta cewa kullum idan yaro ba karatu sati daya, karatu zai bashi wata daya, idan ya bashi sati biyu zai bashi sati biyu, balle a ce wata uku kuma abin da fi haka, kuma wannan abin ba a san lokacin da zai kare ba. Ina ganin abu ne wani mai kyau wanda ake haka tare da tsarin da za a yi yanzu, a wato tsare-tsaren da wannan kariya yake bukata.
A nata bangaren Hajiya Binta Ibrahim, ɗaya daga cikin iyaye da yaran su ke ajujuwan da aka ba da daman komawa karatu, ta bayyana farin cikin ta da haka.
A matsayina na uwa, gaskiya ina matuƙar farin ciki saboda an ce yara za su koma makaranta a halin yanzu, kin ga suna nan karatu kuma ya koma baya gaskiya.
Ita ma Ramatu Haruna da ke ajin ƙarshe a makarantar secondary na gwamnati a nan babban birnin tarayyar ƙasar ta yi murna da umarnin gwamnati kan wannan mataki, inda ta ce sabon tsarin da aka ɗauka na koyar da ɗalibai ta kafar yanar gizo baya gamsar da su kamar yadda malaman su ke koyar da su.
Farin ciki sosai a samun koma saboda wallahi zaman gidan nan ya biya ishin mutum. Ko long term holiday baya kai tsawon lokacin, koyar da mu da ake ta internet wallahi ba dobra mu ce ba mu fita sosai ba, amma still ba kaman one on one ba.
Ganin irin tsawon lokacin da aka kwashe makarantu na rufe a kasar, wasu jihohi musamman ƙananan hukumomi sun ɗauki matakin fidda tsarin koyarwa ga yara a unguwanni inda ake haɗa yara a kuma koyar da su, lamarin da malamin makaranta daga jihar Plateau Mudansil Idris ya ce.
To in har za a samu irin wannan maganan tare yaran a ce za su yi karatu, to me zai hana a koma makarantar gabaki daya in ta so sai a sassaka wasu dokokin da ya dace?
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryan Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
Matsalar tsaran itace ko kuma bishiya da ƙunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin Najeriya, al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba ɗauki mataki mai ƙarfi ba zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu ƙasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai, jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ne wannan matsala na saran itace da ƙona daji ta fita azzara. To amma yanzu sannu akan hankali, lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya, lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki ɗaya. Musa Madaki Kusharki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger, da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen.
Na farko shine abin da hifta da hankalina shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumagumai na kadanya, itacen kadanya wanda a da baka isa ba kai haka. Duk wani itace abin da ya shafi dorawa, mangoro, a kadanya, dinya, cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumin su a cikin gari ba, dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko kuwa a araye. Don haka in har araye ne hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa. To yanzu ba ma mai kamawan bale a kai kotun.
Yanzu ne makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka karar?
An aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada.
Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba.
muhallanmu gaba ɗaya suna binnan kalura babu itatuwa an sare itatuwa gaba ɗaya. Sare itatuwan nan yana kawo zaizayewar ƙasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri. Yanzu kana gani ana ɗaukan lokaci yanzu nan ba a samu ruwan sama. Inda muka yi so kowa san daga watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwan sama. Amma yanzu gashi yanayi ya fara canza. Yanayi ya canza yadda ake samun ruwan sama da bayan haka ake samu. Kuma duk sara ita ke kawo wannan abin gan. Watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa a nan jihar Naija. Amma yanzu in ka je arewacin jihar Naija irin Kwantagwaro zuwa can ƙasa ruwan sama sai an kai kusan watan biyar zuwa shida yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau. Duk illar saran itace ne. Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwansu su fara sanin muhimmancin shuka itace. Dole sai an hada da sarakunan gargajiya. Akwai abin da ake cewa woodlot. Dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu. Kowa ya in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi. Ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba. Waɗannan shine hanyoyin mafita ga sare itacen da ake yi.
To amma kana ga kamar sanya doka mai wadda za a yi tara da dauri zai shawo kan lamarin?
A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ke sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai bi.
Za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi.
Mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi. Saboda yanzu nan ka ga abin da ya kamata a samu mutane ta kanan zai zama yana da sauki. In ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su da hujjan saran itace.
Bayanai dai sun nuna cewa itacen madobiya da kaɗanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun ɗauko hanyar ƙarewa a nan jihar Naija da Allah ya yi mu albarkar waɗannan itatuwa a baya. Kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Naija Mr. Loki Barau ya tabbatar.
Abin da muke cewa extinction kaman ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi wata na babu shi. Shi yasa muke so yanzu nan kaman mu tubi itatuwan da kaman suke da niyyar wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba so da a samu a rayar da su za mu masa nursery din su. Kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga dorowa kaga mahogani duka kullun cire su ake.
Mataki na musamman da kuka sa don ka amma sara baranta na a ce an sara a kama.
Yanzu nan shi mai gidan gwamna ya bada approval cewa mu kafa kaman crack teams a kowane sashi na wanga Niger din. Da muna da green guard a ƙasa, muna da kuma forest officer a ƙasa. To yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk wata hukuma a cikin Niger state kowace local government za a samu mutane daga wajen su su kasance a cikin wanga team din.
A yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna ƙoƙarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai ɗaya a jihar Naija Abdul Qadir Shehu na Funtuwa ya bayyana.
Mu yanzu a hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar Naija daga wannan karo in Allah sa wannan abu ya wuce a hukumar makaranta mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin hamada da ke kunno kai ga mutanen a jihar Naija. Akwai illa sosai a rashin itatuwa ne a ƙasashe sa muke gwamnati take kokari ma a yanzu a ga an dawo da san itatuwa a nan mu jihar Neja inda su a can a arewacin ƙasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itatuwa a kowace shekara. Mu ma nan gwamnati ta sa doka da za a dinga shuka itatuwa a makarantu.
Ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin ɗauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Naija suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin. Inji babban sakatare Mr. Loki Barau.
Akwai lo akwai doka. Dokan da irin a sa ta yi aiki shi ne gagara lokacin. Amma yanzu mai gida gwamna ya ce babu sani babu sabo. Duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko basarike ne ko wane ne shi babu ruwan shi. Doka shi akwai tara? Akwai a wancan dokan idan kama akwai 200 da za ka biya ko kuma zuwa gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko kuma ya danganta kuma ga yanda laifin tsan girman laifi yake kana iya a bari guda biyu a ci taron kuma a je a dau gidan yari to abin da muke so yanzu nan za a wannan dokan za a ƙara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta makama kanka za ka tsoronta ka je ka yi wannan domin abin na mu a ganin mu da mai saran da mai daukan duka kamar masu laifi ne so idan ka kai motar ka dauka an kama un so mamu za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba ko kuma idan ma har an shari'a ta cika ai auction motar ka kai ma da kasar din kai ma za ka fesa naka
ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matukar bukatar kulawa daga kowane bangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na kasashe daban-daban na Turai, inda a yau ana can ana dabsawa yanzu haka tsakanin Manchester United da ke matsayi na biyar da Brighton da ke karbar bakuncin Manchester United din a yau Talata, wadda take tana matsayi ta 15 a mako na 32 a wasannin Premier na kwallon kafa na kasar Ingila. A kasar Spain ko kuma Spain, Mallorca na karawa da Celta Vigo a mako na 33 na wasannin La Liga, sai Leganes da ke karbar bakuncin FC Sevilla, yayin da FC Barcelona ta Lionel Messi da ke matsayi na biyu a teburin La Liga tana kasancewa mai masaukin bakin Atletico de Madrid da ke matsayi na uku a wasannin na teburin La Liga na kasar Spain ko kuma Spain. A kasar Italia duk dai a yau Talata, a mako na 29 na teburin wasannin kwallon kafa na Serie A, Torino na karawa da Lazio de Rome, sai Genoa da ke karbar bakuncin Juventus da jiran ta Cristiano Ronaldo da ke matsayi na daya a teburin Serie A na kasar Italy ko Italia. A wani labari na daban, duka wanda ya shafi kwallon kafa na club din Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa, Thomas Meunier dan kasar Belgium ko kuma Belgique da kontragin sa ke zuwa karshe a yau Talata 30 ga watan Yuni da club din na Paris Saint-Germain, tuni ya sa hannun cigaba da buga wasannin kwallon kafa da club din Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Almanya na tsawon shekaru 4 a nan gaba. Sai dai a yau Talata din nan ɗaya daga cikin shugabannin club din Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Almanya, cewa da Hans Joachim Watzig, na cewa idan dan wasan dan kasar Belgium Thomas Meunier da ya bar club din Paris Saint-Germain saboda ya zo ƙarshen kontragin sa, yana iyawa kuma yana da buƙatar bugawa club din na Paris Saint-Germain har zuwa watanni biyu a nan gaba domin kammala karawar club din na Paris Saint-Germain na kungiyoyi takwas na Turai. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
Cike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, murar alade da ka iya haddasa annoba, a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Fadar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron kasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. Kuma a wannan batu ba a tabbatar ba, a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na Fadar White House Kelly McEnany a jiya Litinin, da take amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban kasar ba. A halin da ake ciki kuma, mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba. Ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa da ke Qatar Mulan Abdulghani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga 'yan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton da ke nuni da cewa Russia ta ba wa mayakan Taliban salala don kashe sojojin Amurka a Afghanistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu mu da Aisha Tsile da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce ta hada mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.